from a composer that he might need a yoga carving to go at the time.
Allah ta'ala ya mutu da abubuwa na farin ciki da darajawa domin aljanna abun karramawa ne, daraja shi za a dinga yi aljanna, za a tarbe shi a daraja shi, ina cikin aljanna ana daraja shi, mala'iku suna cewa salamu alaikum bima sabartum qadima ukmata, suna musu sallama suna cewa kun ji daɗin ku, kun samu wannan ni'ima saboda haƙurin da kuka yi a duniya na wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala, madalla da kyakkyawan ƙarshe irin wannan. To suna karɓan dukkan wannan nimomi na ‘ya’yan itatuwa da abubuwa na sha da hurul ini da sauransu wanda Ubangiji ta'ala ya daraja su da shi, sannan kuma sun kasance kafin nan suna kyautata ayyukansu. Kenan bayan ka zama musulmi sai ka zama mai aiki kafin ka shiga aljanna. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, sun kasance suna kyautata imaninsu da ayyukansu kafin su shiga aljanna. Kenan aljanna kawai da suke kyautata ayyuka ne, kamar yadda Allah ta'ala ke cewa lillazina ahsanu al-husna wa ziyadatu, wadanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu za a ba za a musu takarya da aljanna, abin da ya fi komai kyau, sannan kuma da ƙari shi ne gajin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna. Dama Ubangiji ta ce zai ce wa ‘yan aljanna kulu wa shrabu bima asrafkum fil ayyamil khaliya, to ki ku sha sakamako ne na ayyukan da kuka yi a can kwanakin da suka shuɗe, wato su ne kwanaki wato ainihin na duniya. To da haka abin da ka shuka a nan duniya shi za ka girba a lahira, kama ta dinu tudan, kamar yadda kake yi haka za a yi maka, kamar yadda ka yi abin kirki a nan duniya za ka za maka abin kirki a lahira, kai abin maza kuma za ka samu munar sakamako. Kama ta zarabu tahsubu, kamar yadda kake shukawa haka za ka girba, ba za ka shuka masara ka girbi gero ba, ba za ka shuka wake ka tsinci abinan ka tsinci abinan a tarugu ba, ko kuma ka tsinci wato abinan mai sunansa gyaɗa ba. To da ka abinda ka shuka shi za ka girma, to da ka in masara ka shuka ita za ka girma, in gero ne shi ne, in dawa ne shi ne, to haka nan in kai mai kyau za ka ga mai kyau a lahira, in kai mummuna kuma mummuna za ka gani a lahira. Al-jaza'u min jinsil amal, sakamako daga jinsin ayyuka ne. Shi yasa idan an yi hisabi ranar kiyama kowa ka ba shi takardunsa. To Ubangiji ta'ala ya ce innama hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yu'minu ila nafsi. Allah ta'ala ya ce to wannan ayyukan ku ne na kiyaye na rubuta da cikin yanzu a gaban ku, kuma zan cika muku sakamakon. Duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah, wanda ya samu sharri kuma kishiyan alkhairi to kar ya tabbi kowa sai kansa, saboda haka kai ne ka kai wa kanka. To idan mutum ya yi mai kyau zai ga mai kyau, shi ne ma'anan wannan innahum kanu qabla dhalika muhsinin, saboda haka in baka kyauta da ayyukanka to kake tsammanin aljanna, amma kana kyauta da ayyukanka ka ƙara himma kana tammata wa kanka aljanna. Allah ta'ala ya ce kanu qalilan,
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
To ga siffofin su ‘yan aljanna ɗin, Ubangiji ta ala ce kanu kalilan minal layli ma yahjaun, kanu sun kasance kalilan kaɗan ne ma makwai yahjaun suke barci, minal layli da daddare, yawanci sallah suke yi, yawanci karatun alqur'ani suke yi, yawanci zikiri da istighfar suke, kaɗan ne suke yin barci da daddare. Kanu kalilan minal layli ma yahjaun tatajafa junubuhum anil mabadi da una rabbahu khawfan wa tama, to da ka sasannin su yana nisantar wurin baccin su shimfiɗin su, to da suna bauta Allah ta'ala suna ainihin sallah suna tsoron azabar Allah suna samari rahmar Allah. To da ka kenan yan aljanna fa dagewa suke yi, yasa manzon Allah ta sun haifi kowa kiyamar laili wa minal laili fa tahajjad bihi nafiyata laka a kayan asaka rabuka makaman mahmuda. Ko da haka ya fi kowa kiyamun daidai mai tsawo wanda har ƙafafuwansa suna kumbura suna fashewa. Saboda yana son matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kai ma idan kana son aljanna ba ka cika zama ba. Ga siffan yan aljanna kanu qalilan min al-layli ma yad'un kadan ne suke bacci da dare ma'ana mafi yawan daren suna sallah ne kuma hadisi ya inganta maza ma ce afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl sallan da tafi kowace daraja bayan sallan farilla shine sallan dare ita ce tafi lada sallan farilla ne kawai yafi ta lada yafi ta daraja sannan haka na hadisi ya inganta sunan at-tirmidhi maza ma yana cewa ya ayyuhan nasu أدعموا الطعام وسلوا الأرحام وأبشروا السلامة وصلوا بالليل والناس نيام فدخلوا الجنة بسلام. يا قوم ثاني وجن قتير ده أبنتي في سبيل الله جميع التيمي تشو سلام عنين إيمان وجن قتير ده زنمتا جميع التيمي تشو علامة تتا البركة الرأيوة ثم البركة الدوكية وجن قتير ده سلم علامة تتا إيماني sannan ku dinga sallah da dare a lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljannan Ubangijin ku da sallama wato da aminci kuna ka dinga kiyamul layli to zai shiga aljanna kuma aljannan ma binaye aka tarwa aka tanada masu kiyamul layli don maza kuma ya bada labari yace inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a aljanna akwai su manyan manyan binaye gidajen sama na gida in kana baya kana waje kana gani cikin kana cikin kana gani waje to sai sabai suka ce to wa'annan gidaje ya rasulullahi wa aka tana da su sai ce hadda Allah wa azza wa jalla liman at'ama ta'ama wa atiya salama wa salla bil layli wan nas yawm Allah ya tana da wa'annan gidaje na aljanna ga wanda yake ciyar da abinci ga wanda yake dan uwan sa wadanganu masu dadi da kuma wanda yake sallah da dare a lokacin da mutane suke bacci wannan ita ce siffa ta bayin Allah na gari kanu qalilan min al-layli ma yahja'un da yawa sallah suke a lokutan su na dare kadan ne ma suke bacci wa bil athari hum yastaghfirun wa bil athari a lokacin sahur kuma wato ba ana nufin ka tashi za ka yi sahur lokacin daidai lokacin da ake sahur shine karshen dare kenan hum yastaghfirun su suna neman gafara ne fi ta qiyamul layli fi ta qiyamul layli amma in sujudin dare yayi wato saura kashi ɗaya cikin shida da dare shi ne lokacin sahur wannan lokutan kuwa sai su ta istighfar astaghfirullah 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 wa tubu ilai aikin da suke kira to da haka kenan idan kai kiyamul layli ka ta gani to a ƙarshe kuma istighfar da ka yi ga duk wanda ya samu rayuwa sa a irin wannan yanayi to ya ji daɗin rayuwa ibada da dare da asuba da istighfar har ka fita sannan asuba sana ji ya yi sallan asuba da kai babu abin da ya kai wannan daɗi babu abin da ya kai wannan rabbanya kuma hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yana saukowa saman duniya lokacin da sujudin dare na ƙarshe ya rage wato kashi ɗaya cikin uku na dare ya rage an ɗauki awa misali a ce takwas saura awa huɗu in daren awa tara ne ya tsawo awa shida saura awa huɗu to a wannan lokacin karfe uku karfe hudu ubangiji ta'ala yana saukowa ya ce man ya tubu hal min ta'ibin atubu alaihi shin akwai mai tuba ya karbi tubansa wa hal min mustaqim aghfiru lahu akwai wanda yake neman gafara in gafarta masa wa hal min sa'irin yuqiyahu sulahu ko kuma yuza sulahu akwai wanda zai zo ya roƙe wani abu ya bashi abu da ya roƙa hatta tatlu al-fajr har asiri ya fito Allah ta'ala yana neman waye zai tuba ya karbi tubansa wa zai istighfar ya nema masa gafara wane ne wanda zai roƙe wani abu ya bashi wani abu ku gyara shi mai yana ɗauke min hankali me yake faruwa zai da taba ɗauke din okay to saboda haka a dinga kiyamul layli a dinga istighfar kuma wato ainihin da rana abin nan da lokacin sahu wannan siffa ce ta bayin Allah subhanahu wataala kuma istighfar yana gyara alaƙar dan adam da ubangiji subhanahu wataala wato in kana da laifuffuka ma da rana to da yaje ka lokacin istighfar ba wai an ce ka je kai mani ba za ka rasa ba a matsayin ka na dan adam kullum ni adama khata'un وخير الخزائين توابون dukkan yan adam masu yin laifi ne amma mafi alkhairi daga cikin masu laifi su ne masu tuba to da rana ka yi ta yawo ka kallaki 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 ka yi wasu abubuwa ne wanda ba su laifi to da daddare kuma bayan ka yi kiyamul laili ka kai tsaye neman gafara ku don miji ta'ala kana ta yi istighfari kuma lokacin Allah yana neman masu istighfari shi ne ka wa gari zuwa ka da laifi ko kuma ta gobe ma ka yi haka jibi haka jibi na rayuwarka kai kam kullum kana wanka da sabulu kana wanke zunuban ka kullum kana wa gari ga ibada ga yawan ibada shike nan ka zama cikin bayin Allah na gari to sannan istighfari bayan fa'idodin da yake da shi na gafarta zunubai da samun aljanna sannan istighfari yana ka walwalan zuciya wato ka ji ba ka cikin damuwa da baƙin ciki saboda ai galibi zunuban mu shi yake sa mu cikin matsaloli sannan ka nemi gafaran Allah ta Allah ya yafe maka shike nan sai ka ji zuciyarka wasai kai mumini kan ma yana zai samu nutsuwa ba istighfari ai ya kai yana laifi saboda haka kowannen damuwar a zuciyarsa ka yi wa Allah laifi amma kai yi wani adabi na istighfari to sai ka ji kuma ka ɗan ji sani a zuciyarka kar ka rubu ka kai karo baka da abin da kai ba fa abin da kai sannan istighfari yana kawo arziki yana kawo ƴaƴa masu albarka kamar da zuwa cikin suratul nur wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولكن النبي نوح ديو متعلم صوازي يتركوا نمي غافركم مبينكم لن تقرموا خذبوا انتما قال إن كان يأتي ما يسمي فاري هنا ما كان يفاري أقوما قال لا يتتوبا سيأتى مروا انتما جنزوا نقوم مليك أهنا واتما ولكن ذي أقوما لدروا انتما وليك بيوا sannan zai kara mana dukiya dukiya mai albarka da yaya masu albarka da koramu da ruwa rijiyoyi su dinga kawo ruwa da sauransu wannan duka fa'ida ne na istighfari in ba shi ne addabe ba ka koma ka yi istighfari sai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai maka maganin abu wa bil aqarihum yastaghfirun su wannan bayan Allah ya aljanna sun kasance suna neman gafara a ƙarshen dare وفي أموالهم حق أتين دوكيوين سكما أقوي حكي لسائل غمي روكو في تنبايا كنا والمحروم بكما أبون حنا تنبايا واتقول نبايا روكو في كاميرا وتنصوبا أن الله نقريبا في وانجي روكا تويدا سباوا حرول نبايا روكا موبا يقول نبايا روكا تويدا سباوا حلو يوكو وانا شيكي وانا نبارا نبارا شمعنا دا حكي نروكوين دا حكي wanda ya shiru bai roƙa ba shi ma yana da haƙƙi to da ka bayan Allah na gari sun wanda sai ba wa duka guda biyu kada mu ce zo roƙe ka ka ja tun da roƙa ni ba zan baki ba an ce ne walladina fi amwalihim haqqun wa fi amwalihim haqqun lisaili wal ma'ruf to da ka duk shiyoyin masu tsoron Allah akwai haƙƙi da bai roƙo kar ka ce kuma sai wanda ya roƙa za ka ba wanda bai roƙa ba ba za ka baki ba to nan ma an ce wal ma'ruf المتعفف mai kamewan shi ma yana da haƙƙi to don ka lura da mutane ko mawadata ko ba mawadata ma galibi masu roƙon su ke bawa galibi kafin ka ba mutum sai ya zo ya gaya maka matsalolinsa yana da buƙata kaza yana da buƙata kaza idan bai gaya maka ba za ku shekara goma da shi ke zafo ban ka ba ma wani sai rawar lokacin da ya zo ya fi buƙatunsa ɗayan biyu ne mai wannan halin ko dai shi tunanin ma ya ba wa wanda ba ya roƙon bai zo masa ba saboda haka mai roƙon shi ya bayyana da buƙata ta wanda ba ya roƙo gani yake kamar ba shi da matsala ne tun da ya shi ba kuskure ne haka ne ko bai roƙon baka ba shi ma yana da haƙƙi ko kuma wani yana son sai ka ƙasƙantar da kanka ne a wajensa kafin ya baka in kai shiru ko ya san kana da buƙata bai zai baka ba don me yasa baka zo ka roƙa ba sai ka zo ka ɗan ƙasƙantar da kanka ka ya ji cewa yana da falala a kan sannan sai ɗauka ya baka da shi ma wannan kuskure ne kuma wani ko talauci zai kashe shi ba zai roƙa ba saboda haka ka ba wa wanda ya roƙa da kuma wanda wato ainihin bai roƙa ba to amma wa ya fi zama abin tausayi a cikin fakirai mai roƙon ko wanda ba ya roƙon wanda ba ya roƙon wanda ba ya roƙon shi ne fi zama abin tausayi shi ya sa manzo Allah sai kuma yake cewa laysal miskinu alladhi laysa al-miskinu bit-tawwaf alladhi taruddu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani lakin al-miskinu alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yufsanu lahu fa yatasaddaq alayhi yace miskini haƙiƙanin miskini abin tausayi ba shine wani wanda yake yawo yana farawa ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu ko dubu ɗaya ko mana ka ba shi ɗan kaɗan sai ya tafi gida ba wannan bane abin tausayi. Abin tausayin shine miskinin da ba yi da shi kuma ba a san ma ba yi da shi ba ba nasara a ba shi bai bayyana da talaucin zama wannan ya fi zama abin tausayi. Saboda haka kai mawadaci sai ka dinga kula da irin waɗannan sun fi zama abin tausayi. Amma wanda yake barawa in baka ba shi ba ma zai gaba kuma wani zai ba shi. Mai roƙo in san ya zo ma ka hana shi ma ya yi gaba ya je roƙa wani zai ba shi. Amma da ba roƙo kuma dewa masa da shi ba a ma kulawa ba a kulawa da shi. Saboda haka a dinga ba wa wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba. Kuma a cikin suratul ma'arij Allah ta ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Wato waɗanda a dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙa da wanda ba ya roƙa. Haƙƙi sananne wasu ake shi ne zakka. Suna ba zakka da wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba. Ka san zakka ma akwai masu buɗe titi. Tun kafin lokacin ya yi masu fitarwa a Ramadan da sun sani. Tun kafin Ramadan za a dinga musu waya ko a je a same su wallahi bana ina son zan aurar da yata. Wani akwai damuwa akwai basu suka a kai na kasuwa ta ƙi. Allah ta kamanta da mu da zakka ya ga wannan mai roƙo kin to karka sai ai tun da ka roƙa shi ne ni ba za ba ka ba ka ba shi talauci ne ko roƙi damuwa ne ta addabi shi akwai wanda ko ba zai roƙe ka ba ko ya za ka sai dai ka ɗauka ka ba shi a haka ne zai ta haƙuri da talaucin sa da damuwar sa to shi ma yana da haƙƙi ka ba shi to sai dai galibi masu roƙo suna ɗaukan kaskanci dan dan adan shi a ɗabi'ansa ba ya son roƙo manzala ta zara ta gama aka roƙe shi ya haƙuri ya ba a yi roƙe shi ya kuri ya ba amma wata ran faɗi don an roƙa ɗin sai fushi sai ce to kaga wannan dukiya in an ba ka yi ta ba tare da ta roƙa ba sai Allah ya maka albarka a cikin amma idan ka sa kuɗayen ka zo kana roƙo sai a baka ɗin kuma a kwace mata albarka. To da ka duk haƙuri manzala ta ba ta yi wannan bayani to ballanta na wani wanda ba shi ba kuma roƙon in na farko ne ana cikin marmari za a iya baka amma in ka dawo gobe da ruwan sanyi wanda zai baka ɗin jikinsa zai sanyi jifi da fushi za ta yi ƙi fitowa in ka nace fito ya baka daga baya ya daina sauraron ka kwata kwata in ya ganka ma ya ɗaga kai ko hankalin bai tashi ka ga ka zo da mutunci ka kenan to shi yasa mutunci ba ya son roƙo fa anna fa a'taytu fa udna wa utumu wa man yaftu ta'ala yamma sayyidan ka tambaya mun ba ka tambaya duk wanda yayi wata tambaya za a kusa da shi yasa manzo sun ya hana irin wannan bara yace za ta zalu masalatu bi ajikum hatta Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi musqatu la amin ko da haka in kana ta kana ta roko kana ta roko ka zuwa mutuncin ka a duniya lahira ma za ka dai babu na ma ta sa sai dai ya zama da dura da mutabi manzo sun yana cewa la ta yi masalatu illa bi salati mutum uku ne ya halatta fi roko mutum na farko wanda ya asaran dukiyarsa ja'iha ta noma gonarsa ga ta tayi saura ka cire kawai shi kenan wani bala'i ya zo ko yaƙi ya zo ya bi ta kanta ko kuma wasu tsuntsaye suka cinye abincin gonar ko tsutsotsi ko makamancin wannan ko gobara ya cinye maka jarinka gaba ɗaya ko a hanya ko a shago ko makamancin wannan ma'ana dai wanda ya tafka asara mummuna kowa ya sani sai zama ba yi da shi yanzu wani alaƙa ya roƙa don ya samu ya ci abinci sai kuma mutumin da za a yi da shi ya zo ya talauce kowa ya tace ka wani fa yana jin jiki wallahi wani yana jin jiki wani yana fama talauci ya buye shi kuma ɗan layin su sun sani makwatansa sun sani wannan ya halatta ya je ya roƙa ko kuma mutumin da wato ya je ya ɗauki wani namuni za a ɗaure wani ana bin sa bashi ya ce idan ba a idan ai dai eh aka zo aka daure shi yace a kunce shi in bai biya ba zan biya shikenan aka daure mutumin nan lokacin da aka kake shi ga lokacin biya ya kasa biya shi kuma wanda ya dauki wannan lamuni ya wannan garanto aka za ka ce to mutumin ka ya kudu ba ko da kai za ka biya kuma ka biya ba a daure ka shi kuma sai zon bai shi a wannan lokacin wannan ya halatta ya je ya roƙa a taimaka masa a biya masa wannan abin da ya sauka shi wai nan guda uku kenan wasu suna karawa da cewa mutumin da zai aurar da yarsa ba yi da kokobo ga lokacin aure ya yi sai wani yana cikin wanda talauci ya buka ba sai an ware shi ba yana cikin wanda talauci ya buke shi wannan ya halatta ya ce ya roƙa domin a ba shi ya samu ya aurar da ɗansa. Sai nan dai a tunkuri kawai roƙo sai a halin da nura bai halatta. Shi ba da nura ba bai halatta ba. Amma kai mai bayarwa ne ake gayawa da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba duka ba su suna da haƙƙi. Suna da haƙƙi a zartanka, suna da haƙƙi a zumuncinka, suna da haƙƙi a kyauta da kake yi da sadaka wanda kake bawa wato ainihin miskinai da fakirai da baƙi in sun zo ka tarbe su da ainihin dukiyarka da makamantan irin wannan. Saboda haka mawadata su sani dukiyar da Allah ta'ala ya basu ba wai su kaɗai ba ba har da mabuƙata a ciki ka ɗauka ka bayar daidai gwargwado ba ce ka ƙima duka ka bayar ba in zakka ne kashi 40 ne za ka ba ta kashi ɗaya kashi 39 duka naka ne. Saboda haka in ba zakka ba ne kuma ɗan gwargwadon abin da ka bayar kar ka zama marwaci. Sai Allah ta'ala ya ce wa fil ardi.
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.
Ubangiji ta'ala ya ce wa fil ardi ayatun, a bayan ƙasa akwai ayoyi din mutane da kawai da suke da yaƙini, wato ayoyi da suke nuna cikakkiyar ƙudura ta Ubangiji ta'ala, Allah mai cikakken iko ne a kan komai, da kuma ayoyi da suke nuna Allah ta'ala makaɗaici ne, ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah. Idan ka duba wato bayan ƙasa za ka gani akwai tsirrai, waje tsirrai da su Allah ne, akwai koguna waye yi su Allah ne da ruwan da ke ciki, akwai ƙoramu da suke gudu, akwai bishiyoyi, akwai duwatsu, akwai ita kanta ƙasar da take shimfiɗe, akwai manya-manyan koguna teku wanda suke turo ko na ruwa wanda ba san iyakacinsa ba, Allah ta'ala ya san iya inda ruwan ya ƙare daga bakin tekun zuwa wanda ya ƙare ba wanda ya san in ka zo wajen kazo gongon duniya abin da ya shafi ƙasa duk sauran ruwa ne kawai, babu wanda ya yi wannan sai Ubangiji subhanahu wata'ala. Amma babu mai gane haka sai mai tafiya a bayan ƙasa ya je ya duba ko ka shiga jeje ka ga dabbobi irin su giwaye, irin su zakuna, irin su raƙumin daji da sauransu, ka ga waɗannan su yi can, waɗannan su yi can, duka Allah ta'ala ne ya halicce su, wurin ma ba ka yi taka shiga ba sai ga wasu dabaru dabaru, kuma dabbobin nan Allah ya yi su ne kawai don ya nuna ikonsa kawai. Gara ba ta kai mai amfanin zaki, mai amfanin giwa, mai amfanin damuwa da sauransu, yana da amfani. Amfaninsa shi ne in ka kalle su ka fi na Allah ta'ala ne ya halicce su sai ka gane lallai Allah mai iko ne a kan komai, sai kuma ka gane cewa Allah shi kaɗai ke canza abota masa tun da shi wannan halin. Zaka ga zaka je teku kuma zaka ga ikon Allah, ba kogi ƙananan kogi ba, asalin teku ka ga yadda ruwa yake toro ko yake diri, akwai wasu ranakun da in ka je teku ba ka yi saka zo kusa da bakin tekun ba saboda yadda yake toro ko yake zuwa yake jefo ruwa. A kura nan ko kuma in kajiyar kana iya zuwa baki baki sai dai girgirin ka dinga cika a ɗan nesa, kana zuwa ma bakin tekun sai ka ga kawai ba a irin duniyar da ka saba gani kake ba amma wata duniya sai zaman kawai. Saboda haka wannan duka ayoyi da suke nuna ikon Allah da cancantan a bauta masa shi ka sai Ubangiji ta dace wa ne a kusi kun ai a cikin kawunan kuma a kan kawunan kuma akwai ayoyi afala tusirun ba za ku kuma ku kai ka zo ba ta kare ga farkon ta hakkar din ta shi go mani ne da zama jin da kuma tsoka ya zama shi haka ne da ke zo ka ta buta masa shi ga wanda zama ta bi kuma ai ko ai je har yanzu ya ta bi to ne ke to ce ba yanzu yana shan iska yana rayuwa da a cikin amma yanzu da za a tsada ta cikin kare shi a cikin mutuwa zai kuma da ya fi da wafi anfusikum, a dangane da halittan ku a kan kanku akwai ayoyi wanda suke nuna ikon Allah da kadaitansa da cancanta a bauta masa tun daga farkon halittan har zuwa ainihin karshenta. Na tada yana cewa man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu innama khuliqa wa lubina mafatihu lil ibada, duk wanda ya tunani a halittan kansa to zai gane cewa fa lalle an halitte shi ne aka tausasa da tsantsar ibada. Na hannunka nan zaka nade haka kawai, kafanka haka, wuyanka haka, zaka gidi da inda yake, to kai gudu ka tafi a hankali ka zauna da ni ke ka nake yadda da gado ke to wannan yanka da zaka da zauna ko ta Allah ke ka kuma Allah da ya halittan ka nan ya sa maka hannu da baki da ido a tsantsar ka da za a ce hankin ka da bakin ka da idon ka za ta da zuciyar ka da muni za a yi in a kiyar ka kamar da suna za ka yi muni duk yanda halittan ka ne yake ana canja maka shi kenan sai ka ga abin da yayi ba. Allah ta ya ji sai ka ne fi ahsani taqwim, a mafi kyawun diri mafi kyawun halitta ka yi ta fitar na haka Allah ta ala ya halitta ka wani abin yayi shi kashi wani abin yayi shi gaba yadda kana iya nadewa kashi ne amma ya haɗa da shi amma akwai gaba ko jijiyoyi ne da fata suka riƙe to ne ba tsakanin kashin da kashin kamar jiri wani majina majina shi za ka ainihin murda kashin naka ka nade baka ji ciwo ba amma da kashi ne yake dukan kashi da sai ka buga ka bayan da mota ai ba ku fadi mai da kashi ka karfe yana bugan kai yana bugan karfe sai mota ta buga to haka da kai ma ka so tuwan ka zai buga ko sai ka jin tafi lokacin da kake nade ba to wannan girkin ne wannan majina majina shi ne shi ne yake riga sai sa idan mutum ya tsufa wannan abin ya san kare wani lokaci ko su kwafi sai zama gwiwan su nan babu wannan abu ya kama jirgin babu abu mai kama abu in mai da yake iya yawo a cikin kokon gwiwan su iya nade kafan su ware sai an ja musu wata allura an sa musu na zamani shi kuma wannan na zamani yana karewa sai ga yana sa shi bayan shekara ɗaya ko biyu kuma ya sake karewa sai an sake sa masa amma na ka na halittar umari da ala yana na tun da aka halitta ka kila harka mutu haka Allah ya yi da tsoka da jini a jikinka da jijiyoyi da kokon kai da fatar baki da haƙora wanda za ka tauna abu da ba haƙuri ma wani abu da za ka iya cin sa ka tambayi tsofaffi marasa haƙura da kai dole sun haƙura da wasu abubuwan ba sa iya ci da fatan kunnen ka yi maka na fata in ka dan ka zo kwanciya sai ka danne shi ba ka jin komai yana tashi kuma sai ka tafi da an maka yi na kashi bai da wata man kaho in ka zo kwanciya ka huda katiban ka da filo ka yi kasa ka yi kasa shi da su in ma kai kwanciya da karfi karfin sa ya fiye zama ba wanda aka cewa ya kwanta ko ya fasi kunyan sa ya karye saboda ba kashi ba ne ba kaho ba ne fata ne to duk in ka duba halittar dan adam daga farkon sa har karshen sa gaba ɗaya aya ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan ya isa ka kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala kada ka bijire masa sai Allah ta'ala ce afala tusirun wala kudura ma tun ne dora ne zai gane wa fis sama'i rizqukum a cikin asama a cikin samai rizqukum akwai arzikin ku wa ma tu amuna da abin da aka muku alƙawari wa fis sama'i rizqukum akwai arzikin ku a sama shine ruwan sama wanda sababi ne na da duk wani arziki ruwan sama ya zo a zo a yi noma a yi shuka a yi noma a samu amfanin gona yana buɗe na kuna ya yi na zuwa da sauran abu sauran amfanin gona duk wannan ruwan sama shi ke sama bisa ko tono kai a kasa sai bayi ka nemo rani ko ruwan sama shi ne asali don in ba ruwan sama ba za ka samu wannan ruwan sama to sai ka samu kai noma kai arziki ka samu ciyawa dabbobin ka su je su yi kiwo su ci su koshi to karka sai kuma to ai wani shi ba a noma sai a ce to in ma sana'a yake yi ko kuma yana kasuwanci kayan gonan ake sayarwa ko dabbobi da aka noma ake sayarwa a zo a sai wannan a zo a sai abun sayarwa wannan shi ma ya samu riba shi yasa idan damuna ba ta yi kyau ba to kasuwanci bai zai kyau ba idan da munafikin kasuwar liberi kyau shanu ma sai su yi kyau saboda sun samu abinci wanda za su dinga ci to da haka arzikinmu daga sama yake saukowa sannan wa ma tu'aduna da abin da aka muku alkawarinsa ita ce aljanna aljanna tana sama da kuma ladan da ake ba wa mutane da hukuma ga wanda ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk da zama ne ake rubuta na da alaƙi kuma alƙawarin da aka yi ga wanda bi addini zai yi aljanna to aljanna tana sama can sama take to da haka ku ji tsoron Allah ku bauta Allah ta'ala ku samu arzikin da Allah yake muku mai albarka daga sama da kuma alƙawarin da Allah ya muku na aljanna sai Allah ta'ala ya ce fa wa rabbi samai wal ardi na rantsaye ubangijin sammai wa malikin sammai wal ardi da kasai malikin kasai innahu tabbas wannan abin da aka muku alƙawari na tashin da kiyama da aljanna da wuta la haqqun tabbas ne babu kokonto a ciki misla ma annakum tasbiqun misalin yadda kuke magana kamar yadda in kana magana ba ka shakka lalle magana kake yi to haka nan ka sani cewa za a yi tashin kiyama ko shakka babu ana rubuta lada da alhaki ko shakka babu akwai aljanna a sama ko shakka babu saboda haka babu kokonto ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tashi wannan duniya a yi tashin alkiyama a yi hisabi a tafi lahira sannan a je a yi kafira kamar yadda ka san kake magana ba ka san kake yi magana to haka wannan abubuwan za su faru tashin alkiyama ta da mutane sakamako da arzikin da yake saukowa daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala duka wannan babu shakka a cikinsa kamar yadda ba ka shakka in kana magana cewa kan ne kake magana sai ubangiji ya halaye
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
yace hal ataka hadithu baiti ibrahim al-mukrimin Allah zai ba mu labarin annabi ibrahim da yanda ya yi da mala'iku lokacin da za su tafi alkariyar sadum wajen mutanen annabi lutu su halakar da su yace hal ataka hadithu baiti ibrahim shin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam labarin bakin annabi ibrahim al-mukrimin masu daraja abun karramawa ya zo maka wato Allah ta'ala ya buɗe da wannan don maza su ma yi shauƙin a gaya masa wannan kisa shin kana da labarin abin da ya faru yau kuwa a ga dole an kalli ya ba da labarin menene ya faru amma da kawai da mai na ta gaya maka da yau ayi ka za'a yi da ya gama ƙari sa ma kai an kalli kai na wani wuri wannan wani wuri to shi ne ke tambayarsa labarin bakin annabi ibrahim abun darajawa ya zo maka su ne mala'iku ana an ce baiti ibrahim aka yi amfani da mufrad ba a ce buruku ko buruk ibrahim ba saboda mufrad din aka yi zo mu ba kun dufi da umum saboda aka baki ake nufi ba bako ba hal ataka hadithu baiti ibrahim labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka sune mala'ika jibrilu da mika'ilu da isra'il da ta kai hal ataka hadithu baiti sai zama bako guda ɗaya labarin bako wani bako ya zo maka ba za ka ce zai fi zuwa to zai iya ɗaukan sai zai iya ɗaukan kuma baki da yawa to nan ubangiji ta hala yana tambayan manzara ta sama shin labarin mala'ikun da suka zo wa annabi ibrahim ya zo masa kuwa a za a ba shi labarin domin ya karkato da hankalinsa zuwa ga wannan labarin in aka tambaye shi wannan bakin su ne mala'iku malaikun ma manyan malaikun gabaɗaya, malaika Jibrilu da Mika'ilu da Israfil su ne manya-manyan malaikun, malaika Jibrilu shi ne shugaban su. Kuma Allah ta'ala ce al-mukarramin, wanda abin karramawa, abin girmamawa, saboda girman su a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da kuma darajar su a cikin malaiku, shi ta Allah ta'ala ce al-mukarramin. Izdakhalu alayhi, yayin da suka shiga wajen Annabi Ibrahim, faƙalu salama, suka ce masa muna yi maka sallama, musallimu alayka salama. Wato sun zo masa a tsoron matasa, wasu kyawawa masu kurji ba a tsoron mala'iku ba. To shi kuma Annabi Ibrahim bai san kai ba, ya ɗauka cewa mutane ne. So kada suka shiga sai suka ce masa salaman, ai musallimu alayka salaman, muna yi maka sallama kamar ka ce assalamu alaikum. Kada sai ce salamun, shi ma sai ce salamun alaikum, ina yi muku sallama ni ma. Sai don an gaishe ka aka ce assalamu alaikum, kai ma ka da dama ka ce assalamu alaikum. Ko mutum ce maka salamun alaikum, kai ma sai ka ce salamun alaikum, in ga dama kuma ka ce wa alaikum salam, ko wa alaikum salamun, duk kana da daman ka yi wannan. So da haka a taƙaice dai mala'ikun sun yi wa Annabi Adamu abin nan, Annabi Ibrahim sallama, kuma Annabi Ibrahim ya biyar musu da sallama. So da haka yin sallama in za ka shiga wurin mutum musulunci ne zo da shi, in za ka shiga gida ka ce assalamu alaikum, in za ka je shiga wajen mutane assalamu alaikum, in ka da ɗan uwanka assalamu alaikum, sannan kuma ka mayar masa da sallama in shi ya yi maka sallama, ka ce wa alaikum assalam, ko ka ce salamu alaikum, kai ma ko assalamu alaikum. So da wani shiga ya ce wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Nan da ce ka da gaisuwa in don sun ce ka ne ka iri da kowace gaisuwa. So da ka an ga sallama wajibi ne. To sai ka shi ma sai ce salamu alaikum, sai kuma ya ce qaumun munkarun, ban gane ku ba fa. Shi ne ma'anar qaumun munkarun. Qaumun ku mutane ne munkaru wanda ba a sani ba, ma'ana sannun ku da zuwa amma fa ban gane su waye ba ne. A san kai baki wanda baka sani ba haka zaka ce. Assalamu alaikum, ba ta za ka kace zuwa ne kafin ka ansa sallama ba, sai ka ce wa alaikum assalam, mu shigo ne bismillah bismillah, sun shigo sun zauna sai ka ce to amma fa ban gane ku ba. Shi ne ma'anar qaumun munkar, munkar wakiciyar ma'arifa ne, ma'ruf yasa al-nakira wal ma'arifa ne, nan ba al-ma'arifa wa bin al-kani, al-nakira kuma abin da baka sani ba, ba na nufin wai ko mutane da banya da ku ba. Kaga ne karka dauko daga inkari kawai ne wanda aka saba, asalin inkarin ai abin da baka sani bane kake inkarin sa, ko abin da baka saba da shi. To da ka qaumun munkarun, ba mu gane ku ba, shi ne ba ma'anar magana. Amma fasar Allah ta yi ta harfi ko kalma kalma, qaumun mutane ne munkarun, wanda ba mu sani ba, wanda ba mu abin nan, wanda ba mu saba da su ba, ana yi ba mu gane ku ba daga ina kuke. To su ba su faɗa ba, kamar ba su ba da amsa ba, su yi shuru ne sun zato mala'iku ne, idan suka ce masa mu mala'iku ne hankalin da zai kai, shi ke nan bai wata wata ba, faraga ila ahlihi, sai ya sulale zuwa ga iyalinsa, fa ja'a bi ijlin, sai ya zo da ɗan mara'i saminin mai ƙiba, ƙoshashshen mara'i, ne gane-gane ne ake nufi, ne mutu da sai muka yi sallama ya ce ban gane ku ba, suka ɗanyi shuru. Ɗan yi murmushi shi ke nan sai ɗan sulale, shi ne ma'anar faraga ba tare da sun sani ba. In salla kufiyatan, ya sulale a ɓoye a ɓoye sai ya tafi, yana zuwa yana da wani maraƙi ƙoshashe sai ya kama ya yanka shi sai ya gasa shi, shi ke nan sai zo mutu da sama. Idan kai ba ko ana son maza-maza ba za ka tare shi da hira ba ne, ya nemo yunwa daga wani gari kai ta hira, a nemo ruwa ka ba shi, nemo abinci ka ba shi. Ina abincin bai defu ba, ka ɗan samo wani abu wanda zai fara da shi, ko da lemo da ayamani, ko akwai wani ɗan cincin a gidanka, ko wani ɗan soyayyen nama, ko ta yar doya haka dai, duk ka zo dai a ɗan wanda za a ɗan fara kafin a kawo abinci wanda yake da dafi, ko gudun wadatanka, ɗan dibinonka, kafin a fara hira, shi ke nan sai maza maza ya zame je kawo wato ainihin saniya, saniya ya yanka, ka wannan baƙin barna ne ke nan ko, wanda za a yanka musu, za a yanka musu saniya. Sai wato al'ada ne, an ce a Kamaru, mutanen Kamaru suna dina, an ce hanyar bako suna yin kamun su saniya, ina ji mawadatan su ne wata ke, mutum da ya ji a yanka saniya to a ita gasa a ita taka na wani yana karamcin mutane ne na mutane ne wanda suke da karamci sun iya karban bako, masu shiga wajen ruwa suka ce mutum kunya ba anan ko da al'adan ku ba to ko an jirgin yana ga ana yanka tumaki wa baki ana yanka nama a ga so shi gaba ɗaya titi a zo a kawo wa bako to kaga wannan ɗabi'a ce wanda take mai kyau to shikenan annabi Ibrahim sai ya je ya zo da wato ainihin ɗan mariki ga keshe a nan ba ce ga keshe ba aka ce bi ijinin sani ne wato maraƙi mai ƙiba ƙoshishe kenan ba ya ja zuba rami ne a garken ne kama ba a ƙoshishe mai mai amma a suratu hud ya ce kama da fita an ja a bijirin hanibi ai mai wata kwata ba to sai dai ɗauko ɗan maraƙi wanda aka gasa ga shashen ɗan maraƙi ya zai kawo ba ta sa ya ku nama ya ne mai mahimmanci to da haka ya kawo ba tsansa nama ya ci ayya ya ɗauka mutane ne ya ɗauka matasa ne masu cin nama a sai mala'iku ne ba ta cin nama to da haka fa qarrabahu ilayhi ya kusantar musu da naman dan marakin nan yake musu bismillah ku ci mana eh ga kawai ba ta ci bismillah ku ci to dan shi ba ta ci ya ga hannun su baya kaiwa zuwa ga naman kana sai ce hala ta qulun ba za ku ci ba hala ta qulun na fakara ki ba za ku ci ba amma fakaran abin da ya yi ita hanyar da ya nemi su cikin ba tare da na faɗa wani kuma dai a fassara na rabi ala ta kullum ba za ku ci ba to mu ba za ku ci nan ba in ka faɗe shi da ƙarfi ina nuna kamar umarni kake ba wa ba za ku ci ba ba za ka ci ba to amma ma'anan ala ta kullum a larabci malamin balaga suna ce masa al'ardu shi ne wa huwa talabu bil lutfi a nemi abu da sauƙi sauƙi ba tare da tsanantawa ba ala tanzilu innana ma'anansa ayya ku ci mana ala taqulun ayya ku ci mana ala tanziluna inna ayya ku tauqawna wimu ayya ku tsaya mana to kamar haka ne ga musu to shi kuma duk da wannan abun da yake gaba ta ci kaga dole ne a baran sa in dai ba ko ne ya dai gonin wanda da shi wanda ka kawo masa abinci ya kamata a ce shi in dai mutum ne to shi kenan sai ya fara shakkan anya ko wannan mutane ne kuwa fa awjasa minhum khifatan sai ya ji na ji ba karanta wannan ba
fa'au jaza minhum khifan qalu la taqaf wa basharuhu bi qalin 'alim
fa'au jaza minhum khifa fa'au jaza khifatan sai ya koyi tsoro minhum da gare su wato sai ya tsorita da su amma kuma bai gaya musu ba sai shiru yan ya yi da gaske anya wayannan mutane ne kuwa a ga sa maka nama dan maraki dan sa a ga sa maka nama san ya kawo ka gana mako ka ce go doguwar tafiya kuma alamu dai ba a kusa suke ba da ya san ko yaji da gari suke ko a kusa amma ba su ci ba to da haka fa auje ta min mafi ba sai ji tsoron su amma ya koyi tsoron bai faɗa musu ba amma mala'ikun sun gane cewa ya koyi ta daga ganin fiskar mai tsoro za ka gane ya yi ba sai ya faɗa ba kazu sai suka ce na ta safu suka ji tsoro kar ka zori ta na abun da zamu maka a wasu halin mala'ikun suka ce mu manzannin ubangijin ka ne an aika mu zuwa ga mutanen annabi lu za mu je mu halakar da su za mu halakar da alƙaryan annabi lu sosadun mala'ika ji ya ce a akwai jodo a ciki suka ce mun san yana nan amma za mu tseratar da shi da wanda suka yi imani wanda za mu karanta a ƙarshen saboda haka sai suka ce masa kada ka ji tsoro wa basharuhu sai suka masa albishir fi qulamin da yaro alimi bi idini sai suka ce matar ka za ta haihu kuma za ta haifi yaro mai ilimi za ta haifi yaro mai ilimi shi ne annabi Ishaq bayan ilimin ma annabin Allah ne wato zai zama cikin annabawa na ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan albishir ne mai kyau a yau to amma inda abu ya zama matsala shi ne annabi Ibrahim ya tsufa an ta kai shekara 120 bai taɓa haihuwa ba matarsa kuma shekara ta 90 ba ta taɓa haihuwa ba wannan shi ne abun wato ainihin abun mamaki ne shi yasa sai Allah ta Allah ce fa aqbala timra'atu
fa aqbala timra'atu fi sabratin fasakkat wajhaha wa qalat 'ajuzun 'aqim قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
ومن جديد على أيتي فأقبلت امرأته matarsa sai ta fuskanto, sai dama tana jinsu, tana jin tattaunawan da suke yi. Akan masa hadisi zai samu yaro, yaron kuwa mai ilimi shine Annabi Ishaq. A suratul Hud fa basharnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq yaqub. Bayan ma an musu hadisi da yaro za su samu ɗa, kuma an musu hadisi za su samu jita, shine Annabi Yaqub. To da haka sai ta fuskanto fi sarratin, a cikin ƙara tana ihu da ta ji maganar su daga nesa sai ta taho wajensu tana ƙara. Fasakkar wajaha sai ta mari fuskanta, wa qala sai ta ce ajuzun aqim, ni tsohuwa ce aqimun bakarariya, ban taɓa haihuwa ba, ta yana ya ce a yanzu na haihu. Kaga wani abun mamaki ne wani, yana su yi admission su ce za ta haihu, alhali ita tsohuwa ce kuma ta yaƙi ma bata taɓa haihuwa ba, tana yariyar mata kwanna da jini a jikanta ma bata taɓa haihuwa ba, lallai tana yanzu. To da haka sai ta taho kenan, kamar ka ce sai ta taho cikin tashin hankali, shi ne fi sarratin, cikin kururuwa take faɗan wannan magana, tana mari fuskanta, tana cewa ake zan haihu, bayan ni tsohuwa ne, bayan ban taɓa haihuwa ba ni bakarariya. A cikin suratul Hud ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di shaykha, yanzu na haihu ni ina tsohuwa ƴan shekara 90, wanne ne nawa tsoho ƴan shekara 120, ya za a ce mu haihu? Wannan wani irin abu ne, ya za ku faɗi wannan magana? Wata ayan ko zaki hai ko bashar nan ha, sai ta yi dariya, haka wasu fassara ne, sai aka mata admission da yaro. Wasu a wata fassara ko ko zaki ka sai al'adan da ya zo, sai aka mata admission za ta samu yaro. Wato da ta ji da mala'ikun suka zo, Annabi Ibrahim ya kawo nama ba su abin nan ba, ba su ci ba, shi ma ya tsori ta ce an yawa idan mutane ne, to ita ma ta tsori ta domin ta kan ne ake yi. To wannan tsoron sai ya sa ko gashi ka sai al'adan ta ya dawo, sai aka ce to matarka za ta haihu. Me ye hikiman zuwan al'ada mace in ba ta al'ada ba ta haihuwa? To da haka mai al'ada ita ne mai haihuwa, sai ya sa mace in al'adan ta ya ɗauke sai a ce tana da ciki. In al'adan ta na zuwa kuma ba ta da ciki, ko inda take in ta yi al'ada sai ta kuma su ke zuwa tana fiya kawai. To shi ke nan sai Allah ya yi hukuncin da ta ba da bayan ta tsufa. Wannan alama za ta iya ɗaukar ciki kenan. Saboda haka sai ta zo hankalinta a tashi, ya za a ce an mata tana malin fuskanta, ya za a ce za ta haihu? Kai ya za ta haihu alhalin ita tsohuwa mijinta kuma wato ainihin tsoho? Kanu sai suka ce ka za a jike haka dai Allah ta'ala ya faɗa. Ya ce muke admission, mu ƴan aikin Allah ne, Allah ne ya aiko mu, ya ce muku yake albishir za ki samu ɗa Annabi Ishaq. Wato matan sunanta Saratu ko? Saratu sunanta. Kala ka abin nan kalu ka zaliki kala rabbuki, haka nan Ubangijin ki ya faɗa mahaifinki. Shi ko Allah mai iko ne a san komai ko? Ba abin da yake gagaranta, inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lamarin Allah in yi nufin yin abu zai ce kasance ne ko sai abun ya kasance. Saboda haka suka ce haka ne Allah ta'ala ya faɗa. Allah ko mai iko ne a kan komai. Innahu huwal hakimul alim. Allah ta'ala shi ne mai hikima ko shi ne mai ilimi? Shi ne mai hikima, wato mai ajiye abu yadda ya dace. Ba mu san hikiman da ta sa Allah ya kaddara za ki haihu kina tsohuwa ba, ko mijin kina tsohuwa ba, amma Allah mai hikima ne ba ya yin abu suka da hikima. Shi ne nuna ikonsa da ƙudurarsa. Sannan alimun Allah masani ne da inda ya kamata ya haife falalarsa da rahamarsa. To da haka ya ga ya dace a yanzu ku samu ɗaya, ki samu ɗa Annabi Ishaq, kuma har ma ki samu wato ainihin jika Annabi Yaqub, har ma ku samu zuriya na annabawa su Annabi Yusuf da sauransu. Wannan duka Allah ta'ala shi ya barwa kansa sani, shi ɗan wani hikima ne ya sa tun da ba ku samu ba sai yanzu. Shi kenan an ba ta amsa maganar da kare ko kuma ta yi tarin wato hikima na Ubangiji subhanahu wataala da iliminsa ba. Sai gobe insha Allah za mu ci gaba da kisan tabbayoyin da shi Annabi Ibrahim zai yi wa mala'ikun me ya kawo su bayan wannan albishir da aka yi musu. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu bukata addu'a da biyan musu bukatun suna kai, kuma ana biya mana bukatun muna kai. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم برحمتك أمنا واقنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا، انك اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.